الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا بريسينا جمعة قوم غوث رمضان أولا شكرا تدبو دار وليهدنا أربعين بقي bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, inda yake daidai da 27 ga watan 2 miladiya 2026, a wannan majalisi namu na tafsirin Alqur'ani mai girma. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 86 ko har cikin wannan sura mai albarka suratul Ma'ida. Insha Allah wai za mu tashi aya ta 87. Kafin nan akwai tambaya, masu tambaya su haƙuri, kuma ka zai ma tambaya za mu yi shaƙata lokacin da kuma ya kamata mu ɗan kora da yawa kafin tambayoyin su dinga ɗauka hankalinmu. Da haka in ta kama ba kullum muhimmin an sa tambaya ɗaya insha Allah. Wannan yana cewa Allah ya taimaki malami, menene hukuncin yin ƙaho a musulunci, kuma ya kamata a yi shi? Yin ƙaho a musulunci ya halatta ba dai, yana daga cikin magunguna da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar, ya kuma kwadaita ya gwada amfanin da suke da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi an masa ƙaho, kuma ya kwadaita ya zaburar a kan yin ƙahon, musamman a kan rashin lafiyoyin da suka shafi gaɓoɓi waɗanda mutum ya rasa yadda zai yi. Daga kalimar littafin Ibn Nawawi na Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ya tattauna a kan fa'idarsa da kuma amfanin da yake da shi ga lafiyar ɗan adam, kuma yanayin da ke sawa a yi shi, kuma yanzu ma an ci gaba har na zamani ma ake yi sosai, kuma yana da fa'ida ga lafiyar su. Da haka dai ya halatta ya kamata a yi shi, sai ka je wajen likitoci da gaya maka shi ya kamata a yi shi, ba ni bane dan yi bayani. Ya halatta ita zan gaya maka likita maka a harkar da ake yi, su za a tambaya shi su bayanin yadda ake ni ma in ka gani mana akai, ba ni ne, ba ni nasan yadda ake yi. Za mu tashi aya ta 87 kamar da muka yi magana insha Allah. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
الله مدوكين سركي سي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن دسك إيماني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كدك حرمت دا 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 سركا كان أبند أن لا يهل التاغريفو ولا تعتدوا كلكم كثير اياك ان الله لا يحب المعتدين الا بايا ثم كثير اياك وخذوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كتي دغ ابندا الله يا ازرتاكو حلال مي دادي مي تركي واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون وما كنتم تصورون الله وند كوكاي ايماني دشي. الله سبحانه وتعالى يانزو يا جيو دا اكالن مغانا غبي دني an gama da Yahudawa, an yi magana da Nasara, to yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala ya biyo da akalan magana ga masu imani. Kafin nan zai akwai ɗan iskari da ni na samu cikin bayanin da na yi a kan kissar Najashi. Abu Sufyan a Hiraq, a wurin Hiraq ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mishi da takarda, shi ne aka kirawo. Yau duk yau kuke saba tun zai kwata kuma magana kuka shiru sai muku sai yawa sanda takardar manzo Allah ta je wa Hiraqin ne aka kira Abu Sufyan, ba lokacin Najashi ba, amma sauran bayanin da zai duka yana da Najashi ne. Amma kiran Abu Sufyan da tambayoyin da ya mishi wannan a fadar Hiraqin ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai da takarda ta kiran shi zuwa ga musulunci. Wannan ayar malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban game da dalilin saukar ayar. In ka tashi za ka iya dunkule maganganun duka akan cewa ayar dai ta sauka game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu daga cikinsu da suka zaɓi ƙaurace wa jin daɗin duniya da abubuwan da Allah ya halitta masu duniya don su samu zagewa su bauta wa Allah, su bar jin daɗi, su bar abubuwan da Allah ya halitta masu daɗaɗa, su kawai mai da hankali su duƙufa wajen bautar Allah ba dare ba rana ba ruwansu da duniya da abin da duniya take cikin shi baki daya. Wasu malamai sukan kawo Usman ibn Maz'un da wasu daga cikin sahabbai ire-iren shi a matsayin dalilin saukar aya. Maganar labarin Usman ibn Maz'un yana cikin sahihai. Usman ibn Maz'un ya zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon manzon Allah ya bashi dama kai ya aure, ya daddake kai ne ya zama ba ya da sha'awa dan ya dukufa ya tabauta wa Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi izini ba, har ma sahabbai sun ce walau azina lahu lakhtasaina. Inda manzo Allah ya ba shi izini, mu ma da duk mun daddake kanmu ya zan ba mu da sha'awa, ba mu tunanin mata a rayuwarmu, kawai mu koma mu zage mu tabauta wa Allah shi kadai. Wasu malamai na cewa a'a, dalilin saukar ayar Hawwa yau dai hadisin da yake cikin sahihaini ne, lokacin da mutane guda uku da muna maganar guluwi cewa ya annabi kitabi la taghlu fi dinikum, nayi maganar hadisin cewa waɗanda suka shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi matansa me yaya ibadar manzon Allah take. Matansa suka yi masa bayanin irin yadda manzon Allah yake ibada, sai suke cewa faka annahum taqaluha, sai suke ganin kamar ta yi kadan, suka ce in shi yana haka ta yaya shi ne ya haka, kuma Allah ya gafarta mai abinda ya gabatar da abinda ba bai zato Allah ya yi mishi yana haka. To mu da Allah bai gafarta mawa ba, ba mu da tabbacin Allah ya gafarta mu, ai mu in muka tsaya haka tayi kada. Da haka sai suka bari su karo wasu ibadu, ɗaya sai ce daga yau kullun dare kwana zai sallah ba zai kara bacci ba har ya koma ga Allah. Ɗaya ya ce shi ba zai kara yin cin abinci da rana ba, kullun azumi zai ta yi. Ɗaya kuma ya ce ba zai yi aure ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida ya ce musu antumul ladzina kuntum kaza wa kaza, ku kuka faɗi kaza da kaza, suka ce mu muka faɗi. Sai ce amma dai ni ina kwantawa in yi bacci da dare, in tashi in yi ibada, ina yin azumi da rana kuma in ci abinci, sannan ina auren mata wanda duk ya kyamata sunna ta baya kare. Sai manzo Allah yana tsayana su wannan. To Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan ayar dan gwada musu cewa ba ka bukata harunta wa kanka abinda Allah ya halitta maka dan kana son ka bi Allah. أي أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يا قوة أنت سكى إيماني كذا كحار تاو كاونا كل دا 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 أركا كان أبو ولد الله يهلك كامو دعا بند الله يتي ولد حلل لي تيك يا أنفاني دشي دم بقات الله يوكا توباك بوتا وألا دبر ولد أبن دومي إن دا الله ينا بقات كبوتا مي دبرشي دا سي ساشتين حرم تكتن أبو وكمن يد حرم تاما ولد يسو كبوتا مي دبرشي. Dan haka ba a bauta wa Allah ta hanyar harunta wa kai abinda Allah subhanahu wataala ya halitta maka, ka dauka cewa wannan ita ce hanyar da zaka bi ka bauta wa Allah subhanahu wataala. Shi jin dadin rayuwar duniya, amfani da abubuwan da Allah ya halitta wa dan adam mai amfani da su, in dai ya zama amfani ne ta iyakar da bai fita iyakar da Allah subhanahu wataala ya shata mana ba, ta fuskar nema da samun abin ya zama ta hanya ta halal, ka samu abin ta halal, domin ko da abin da yake halal ne in ka same shi ta hanyar da ba ta halal ba, to kuma madadin ya zama maka ni'ima da jin daɗi zai zama maka matsala. Halal tana ƙara zama halal yayin da ya zama an same ta ta hanyar halal. Ruwa da Allah ya halitta maka ka sha, in ka same shi ta haramtattar hanya, to yanzu in ka sha shi madadin ka sha shi a matsayin ibada, kai godiya ga Allah a matsayin halalan tayyiba, zai zama halalan tayyiba min haythul hukm, amma kuma zai zama haram gare ka ta fuskar hanyar da ka samu. Karshe sai ya sa mutum ya shiga wuta ko ai mai azaba ta wuta saboda ya ci abin da yake haram. Da haka halal ta farko, halal ta fuskar samun abin ya zama ka same shi hanya ta halal. Na biyu kuma ya zama ka yi amfani da shi inda Allah ya halatta a yi amfani da shi, ba ka yi amfani da shi wajen iyakar da Allah ya shata maka ba. Misali abubuwan da Allah ya halatta mana mu ci ko mu sha, akwai waɗanda ana iya juya su ta wata hanyar su fita daga layin halaccin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Yanzu misali dukkan mu nan mun sani da gero da dawa halal ne a ci a sha, amma kuma ana iya sarrafa su koma giya dan da zama sun bugar, kaga idan aka yi amfani da su aka sarrafa su wajen iyakar da Allah ya bada dama, to yanzu za su ta da wannan daga halal ya koma abin da yake haram. Sannan fuska ta uku ya zama bayan iyakar an yi amfani da shi daidai bukatar da Allah ya halatta ya yi amfani da shi, ba na ya zama banna ba su shiga ciki ba, idan barna ta shiga ciki to kuma nan ma an shiga da'ira ta haram wajen amfani da abin da asalin shi halal ne dan Allah subhanahu wataala ya hala ya haramta almubazzaranti a wajen ta'amuli da dukiya a wajen ta'amuli da abin da Allah ya halatta dole ya zama amfaninka da abin ya zama daidai iyakar bukatar da Allah ya halatta amfani da shi ne Allah subhanahu wataala ya sifanta bayinsa na ƙwarai ibadur rahman cikin sifofinsu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana bayna dhalika qawama su ne wanda in za su ciyar za su ci su amfani da abin da Allah ya hore musu ba sa yin balla kaga sai amfani da shi ya zama ya wuce da'ira ta bukata sannan ba sa kuntatawa su zama masu makoti za su kuntata har ya zama an shiga cikin rashi dalilin rashin sakin hannu Allah ya ce wa kana bayna dhalika qawama tsakanin kuntatawar dai ballar nan suke tsayawa tsakiyar su tsaya daidai sai amfani da abin da Allah ya halitta musu da haka ko abin da yake halal ko abin da yake halal in ya zama mutum zai yi amfani da shi ta fuskar ta wuce iyakar da Allah ya halatta to ko mutum zai fita iyakar Allah subhanahu wataala sai zama abin da yake haram ne saboda Allah ya haramta alam wajen ta wala tabdir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shay'an min rabbih kafura da haka da mutum ya wuce iyakar bukata baya cikin da'irar ko da abin halal ne to zai zama yayi amfani da halalin wajen kuma saba wa Allah domin yayi abin da Allah ya haramta to sai zama ya wuce wannan iyakar in mutum ya zama bai bi waɗannan iyakokin ba to duk abin da Allah ya halatta mai yaki ya sha yayi amfani da shi yayi godiya ga Allah akan wannan shi ne abin da Allah yake bukata ne shi haramta ma kai ne wannan abin ba hanyar biyayya ga Allah subhanahu wataala bace ba dan duk abin da Allah yake ganin ban suwa ne yayi abin din in yayi abin ba zan ji dadi ba ko kuma bari shin biyayya sai gare ni Allah sai ya wuce sai karkata kaza karkasa kaza karkasha kaza karkai kaza iya karka saura abin da ya rige ka tuka amfani da shi wajen din Allah duk tsada shi duk dadin shi duk kan shi in dai bai wuce wata iyakar ba wannan dama dan ka Allah ya halicce shi kul man harrama zinatan ma allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq قل هو للذين آمنوا في الحياة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة تما إيمان سين الدنيا رانا قيامة كما تاسس سو كدي الله سبحانه وتعالى يهولي مولا ده يوا وضع لو كاتشوا كما جندا إلا يو الدنيا على ما جدك يود إيمان كده الله يجي كيبا تولنا أقوي جاهل تدرش مهم تنيني إيمان ده الله أي با إيمان ده الله بني كسك كان كوهلا با إيمان ده الله بني ده الله بني كل كسك كتكم كل سلا يوا bayan Allah bai hada ka da dalilin shiga kuncin ba wanda Allah ya so ya ga cikin yanayin babu ai sai ya hana shi abin da zai wadata da shi kai kuma da Allah yake so ya ganka cikin yanayin akwai sai ya baka abin da zai yi su wantar abin da ake bukata ya zama al-faqir as-sadiq kai kuma da aka baka ka zama al-ghani ash-shakir abin da ake bukata kenan da al-ghani as-sadiq al-ghani ash-shakir da al-faqir as-sadiq in an zai lahira ko dai su kankan kan wannan an hana shi ya yi hakuri wannan an baki ya gode ko kuma in bai da gaske ba al-ghani shakir yana iya shan gaban al-faqir as-sadir saboda al-faqir as-sadir in ya hakuri al-ghani shakir dai wato cikin nashi ya bashi kaga in an dai lahira har da shi zai samu ladan da shi ma take dan haka abinda duk Allah ya hore maka ka ji dadi eh amma ka ji dadi jin dadin da zai taimaka maka wajen kiyaye dokokin Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'mat da Allah baka zanta aga alama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana so idan yin babawa ni'ima ya dinga ganin alamar ni'imar ga wannan bawa kada Allah ya baka wadata ka zauna kullun dakan dakan ba sanni ba tsauki rayuwarka baka ci da dadi baka sha da dadi baka sa da kyau wannan baka gode wa Allah wannan ni'imar da ya maka ba ita godiyar ni'ima ba da Allah na gode da baki kawai ake yi ba ana yin ta ne da amfani da abin ta hanyar da Allah ya ce sannan kuma a taimaki waɗansu cikin wannan abu to shi ake wa Allah godiya da dalilin wannan Allah ya baka kuɗi ka saka shi ka more ka kuma yi abin da Allah yake so da wannan kuɗin dama manzo Allah ta ni'mal wadu salih bi yadi ar-rajul salih wadu ladu dukiya ta kware hannun mutumin kirki dukiya ta kirki hannun mutumin kirki ana ga ba aikin kirki da ita sai ai ta ayyukan da garza waɗanda Allah yake bukata cikin su wama zuhudu taqiyi bi halqi ra'sin walaysa bi dhikri aswab al-ilah gudun duniyar mai tsoron Allah ba da kwalkwali da sa kaya kaman kaki ba shi ne tsoron Allah ba ba shi ne alamar tsoron Allah ba kiyaye dokar Allah a magana da aiki shi ne alamar tsoron Allah in ka ki jin dadi ka ki jin dadi in baka ji Allah ba kuma lahira ka je ka tada da rishin jin dadi amma ka ji dadi nan duniya Allah ya baka abin jin dadi ka ji dadi ba abin da ba wanda Allah ya halaka ya halalta ka ya haruma ya halaka in dai jin dadin bai wuce iyaka ta shari'a ba ka sa mai kyau ka sha mai kyau shikenan kuma in an dai lahira kai abin da kamata ka ƙara samun mafi kyau kuma shikenan ko shine fi dunya hasana wa fil akhirati hasana yana cikin addu'o'in mu kullun Allah ka ba mu hasana duniya hasana a lahira hasana a duniya kowa da irin tashi kowa akwai irin hasana shi a duniya a lahira hasana shine ka samu rahmar Allah amma a nan duniya wani kudi ne hasana wuri shi wallahi ya fi hasana wuri shi wani a bashi mata mai kyau wani a bashi ƴaƴa alarammomi wani a bashi kowa da hasana dai da Allah yake bashi shi yasa fi duniya hasana test din mu a cikin hasana din ya sha bamban in an ba kowa akwai abin da ake bashi duka wannan yana cikin abin da hasana take kunsa baki daya sai ka dinga dukka kada ka dauka cewa dan Allah ya ma ni'ima ka kiya wannan sai ma ka zama mai yiwa Allah fuzuli Allah ya ma ni'ima ka ki amfani da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka dan kana korewa kada a gane Allah ya yi maka ko saboda tsoron Allah ba tsoron Allah bane ba sahabbai da suka yi kudi suka kuma ci kudin su suka yi addinin hidima da kudin su dole in aka ce ana neman mawadatan sahabbai masu kudi sai ka faɗi su kuma ka san aljanna ne sai ka shiga ashe ka kake nan ba rashin kashe kudin ne ke hana shiga aljanna ba ba shi ke sa yadda ka lai masu tsoron Allah ba in ka tire bayan annabawa sun gama shiga na farkon nan aljanna ce yana duba shine sayyidina Abubakar a sahabban manzo Allah ya kowa kudi ka ga kenan a ce dan kai kudi wanda baya gwada ta shikenan kai aljanna sai da karshe a'a ka bi Allah ka ci dani ka je lahira ka shiga aljanna ina fata an fahimta ta ga kada mu dauka cewa mako mummunan shiga mummunan yanayi zuhudu ne da waru a'a shi zuhudu shine ka guji abinda kake jin tsoron ya cutar da kai a lahira shi kuma waru shine ka bar abin da ba zai amfane ka duniya da lahira ba kana ganin ba zai amfane ka shine waru abin da zai iya cutar da kai lahira kuma ka guje shine abin da ake kira da wannan amma ba ne ka ji dadin ka ba san da Allah bai so ka ji ba zai yi baka in kuma ya tashi sawa ka ji dadi sai hore ma hayyun da za'a yi da aka ya ku zamana ku ji dadi in Allah ya hore maku abin jin dadi ku ji dadi in Allah ya hore maku abin jin dadi in bai hore maku ba kuma ku zama talakawa masu haƙuri da maida lamarin ku ga Allah kai da bayan da yiwu ne ko a baka ko a baka ko a baka ko li yumtik zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha albishrin sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra in bisara ne da wata rana sauki zai zo in ya baka ka ci ka ji dadi Allah ka ba mu ka hore mu ci kuma in ya baka ka ci ka kake min tunanin ku ita za ta cewa ashe shi mai addini mai tsoron Allah ba kawai kullun cikin wahalar rayuwa yake ba wannan rashin wayewa ne da rashin fahimta addini Allah ya Imam al-Bukhari babu ya kulla babu akri lahid dajjal in har za a babi sun kuta kuma a sayin Bukhari babin cin naman kaza to waye ya gaya maka kuma kenan a ce maka ba rashin tsoron Allah ne cin naman kaza kuma ban za Allah yana cin naman kaza ai dai cikin wadatar duniya bai yiwa a ce kana zata maka naman kaza ba eh wadata ta kai wadata sai an hada da naman kaza shi yasa ko aljanna ma Allah ta wala hani tsayin bima yashtahun sai an ba da naman tsuntsaye ko cikin aljanna dan haka babu wani kuntu damuwa cikin Allah ya baka wadata kai amfani da wadatar matsabar ba za ka fita wajen iyakar Allah subhanahu wataala ba ka sanya sutura mai kyau ka sa abinci mai kyau a garka cikin yanayi mai kyau wannan babu laifi kai gida mai kyau kai mota mai kyau ka aure kyakkyawan mata ta dinga ɗebe maki wa cikin gida ki ba ka dinga kwanta eh ka ji an so samu sun dake masa kai dan haka Allah ya kira masu imani ya ce ku ci daga tayyibati ma ahallallahu lakum Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'tadu kada ku ketare iyaka idan kun zo wajen cikin abin da Allah ya halatta muku ku tsaya daidai iyakar Allah subhanahu wataala ne ya shata muku ketare iyaka wajen amfani da halal din ya zama an mutu bukata an shiga banda ketare iyaka ta yadda za a fada wa abin da bai halatta ba ya zama an shiga cikin abin da yake haramun ne ketare iyaka wajen amfani da abin kanshi ta yadda zai zama ba amfani da shi ba amfani da zai kai ga sabon Allah inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin lalle Allah baya son masu ketare iyaka wa kulu mimma razaqakum Allah Allah ya kada ta ku dai su daga abinda Allah ya azurta ku da shi halalan tayyiba halal bidadi in Allah ya azurta ku ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi sanda bai so ka ci sai halaka jiya baka da dubu biyar yayi baka biyar kaga yana so ka ji dadi kenan jiya kuma so yake karayi haka karayi haka yayi baka biyar to Allah yana so ya ga wannan babban abin da ke sawa ni'imar Allah ga dan adam ta dore shi ne in ya ma ni'ima ka bore babban abin da yake cikin ni'ima ta halal da Allah ya azurta ka da shi, kai godiya da shi, godiyar kai ka tutukun, sannan ka yi amfani da shi wajen sama wa kanka yanayi mai kyau da ƙarfi da lafiya wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ka dai musu kuma su ba su amfani da hannun da Allah ya baka, to wannan shi zai sa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara maka. In ka ɗauka bari in adana kada in ta kashewa su ƙari, to ka tambaya duniya aja ba taɓa sa a kai kuɗi ba, in Allah ya tashi ba da kuɗin ajewa da bin yake ba da su, in ya tashi na kashewa haka Allah ke ba da su, yana baka kana kashewa, yana baka kana kashewa, radda ya so ya baka ka aje ka, in ya baka akwai wanda da ya baka wallahi akwai kuɗin da sun zo ka san Allah yana nufin ka aje, eh akwai wanda ana baka yau kai ta hidimar ka cikin walwala da jin daɗi, to kana da lalurar da in an baka miliyan guda yau kayi maganin duk matsalar ka, ka samu miliyan 20 ai ka san Allah na so ka aje, Allah na so ka aje, amma lalurar ka miliyan 1 ana baka 200,000, 300,000, 500,000 kana gurgurawa kana ce kaga wannan ka rayu cikin daɗi da walwala, ko da ba a ce ma bai kuɗi ba ko baka cikin talakawa na farko, radda Allah ya tashi bada atara kuma sai bada atara, shi wani bi kuɗi yadda suke in Allah ya bada su, da ma duk ni'imar duniya ku fahimci wata siyasa ta rayuwa, ta rayuwa da ke cikin dukiya da wadata in Allah ya bawa ɗan adam, ko ku lura da cewa idan Allah ya baka wadata ya baka dama, ya baka naira 10,000 yanzu misali, idan wannan 10,000 sai ka kashe kila 5,000 ciki, sai ka nemi mabukata sai ka ba su 3,000 ciki, da wuya Allah ka cike wancan 2,000 ta ƙare Allah bai ƙara baka wasu ba, amma kun san idan aka baka 10,000 ka aje sai ka ga kuɗi sun ci shigo maka shuru kwana biyu, ko kun lura da haka, aha to kaga kenan ashe ba aje wuce ba a samu ba, Allah na baka kana miƙawa wasu na tahowa saboda matsalar waɗannan da ka riƙe kake saki, wasu na nan waɗannan sun zauna wurin wasu, in baka kwashe waɗannan ba waɗansan ba za su samu wurin zama ba, sai su tsaya waje suna jira shi waɗannan sun yi da, amma da ka hidda waɗannan sai wasu su mutu haka, da haka ku ci daga abin da Allah ya rinsa muku, sai dai ina zan hankalin ɗaliban ilimi ko da yake ku cin in ku ci amma kuma ku zai mai tafai, na gaya muku gaskiya ɗalibin ilimi ba da tayi kakkabe mai riga yanzu kakkabe ma abinci da jin daɗi kullum sai ka ci shawarma sai ka ci abin nan in ka lullaba ka samu ɗan kwakwa da ƙosai ka ci ka sai littafi, ɗalibin ilimi ba littafi bai da makoma a harkar ilimi, ka sai littafi shi ne babban guzurinka a harkar ilimi da kake, sai wata rana sai ka ga ka ɗinbe su kamar kyauta, amma saddan wani lokaci buƙatar za ta so kana son littafi ka sai ga in sanda za ka yi shi baka isa, wata lalura ta zo wanda za ta hana ka kalli hidimar ilimi ka sai littafin, da haka ɗaliban ilimi ku dinga siya da kana da 5,000 kashe uku ku samu littafi ko da ƙarfi na 2,000 ka aje, ko da yanzu littafin baka buƙatar shi wasu nan kana zaune buƙatar shi za ta kawo, sannan in sai shi za ka yi baka da kuɗin kai, to in ka gama tara kuɗin da ka tafai ba ka gama tara littafi ne ɗalibin ilimi ne kai, amma kada ajewa suka fara taruwa suka fara yawa to sai ka fara ɗinki, kana sa masu ɗan kyau dan yanzu ka ilimin ka mishi gatan da yake buƙata, kalahi ka zama ka kaɗinka kana hitowa da yanayi mai kyau ana ganin ka da can ka yi azumi ɗinki saboda ka aje abin da za ka nemi ilimi da shi, yanzu kuma ka samu shi kenan ba da shi sai ka zo kuma kai ta walwalawa kana jin daɗin ka, zuciyar ku ta ratayu da neman da sayan kayan karatu matsayin kalla da jiki, ta ratayu da wannan duk sanda ka samu kuɗi ya zama littafi na da kaso cikin kuɗin ka, in bikin ya duka mutu ka bashi kaso mai yawa, na ga fa'idar haka ne, yanzu akwai littafan da wani ma baka san inda zaka kai ka neme shi ba, ko da kuɗin ba wani baka san inda zaka kai ka neme shi, sanda da sai shi kamar kyauta ake bada, yanzu idan gashi wani baka iya dinkula 200,000 ka bada a bada shi kafin shi cikin abinda da kai 30,000 ba a baya, sai idan shi kamar kyauta, kamar kyauta aka bani shi, to wannan yana da fa'ida, kaga yanzu sai zo in tadi shi na samu kuɗi kuma saboda ni saboda na sai littafin na ina yi kuma ina ƙara, eh amma dai yanzu bai hana yin dinki kuma tunda dai na sai wanda ya kamata, amma da can baya dinkin ne ta yi kuma da yanzu kuma sai a zo nan ko tafsirin ba zai zo sai dai masallaci su ba mu alumma ta bi kaga Allah na sai harkar ilimi yake nan ba za mu yi ba, to kada kada kelan duniya da min yanzu mun zo lokacin da ɗaliban ilimi abin da ke ibar suke ayi kulli a sa kaya ayi ado duk islamin sai fi kowa wanka ya fi kowa kaza, shirme ne wannan, shirme ne wannan, kai ba shi ne adalka ba adam ka shine martabar da Allah subhanahu wataala ya maka wala ya dinka shadda da kala kaza bi daraja kaza lokaci ne in yazo naka za ka dinka Allah yana so ka dinka in ka dinka ba ka je lahira kuma Allah bai san mai ka dinka ba dinka amma inda shine babban abu ne da dalibin da bin mutane 20 amma lokaci guda yana iya dinka ma riga da wanda za su 150 kuma babban tsayi bandalai lalura duniya in ya sanya ito a dinga tunanin cikin iyayen yaran da yake koyar ma ne wani hindu cikin nashi ba saboda ana ganin arzikin shi bai kai dinka ba to wace tsaya ta wuce wannan ba haka ake bola a dinga ganin ba wani cikin iyayen yaran da yake koyar ba wani kila wani baki shi arziki lokaci ne Allah kamar yadda bane ba Allah ya tashi ba kudi kai kudi zai baka wanda naka kudi in ya tashi ba kai ta gurgurawa a gurgura kar ka dawo gobel ba ta zo ba sai ta hatsu ta danne ta yau take hannunka sai amfani da abin da kake da shi gobe ta Allah sai ya kai ka gobe ya sanya da tafiyar da al'amuranka cikin ta Allah ce wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah wanda ku din da kuka yi imani da shi ku kiyaye dokokin shi a cikin abubuwan da ya halitta muku ku yi amfani da abubuwan wanda ya halitta muku wajen kiyaye dokokin sa da kuma yin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake so ayi amfani da su ta hanyar da ya dace na
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
التي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله بايا كامكم da ya sashi ko ya sashiya a cikin rantsoyinku walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman idan yana kama ku da abin da kuka kudurta rantsuwa da shi fa kaffaratuhu kaffarar abin da kuka kulla rantsuwa da shi ba ku aikata abin da rantsuwa ta race da shi ba it'amu 'asharati masakin ku ciyar da miskinai 10 min aw faqi ma tu'imuna ahlikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku da shi aw kiswatuhum ku tufatar da su aw tahriru raqaba ko ku yanta wuyayi fa man lam yajid wanda bai samu ciyarwa da tufatarwa da enti ba fa siyamu thalathati ayyam to sai ya azumi kwana uku zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafara rantsoyinku yanda kuka rantsi wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsoyinku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa don ku gode maka nan wurin Allah subhanahu wataala kuma yanzu ya juyo yana magana akan rantsuwa da abin da ya shafi hukuntar rantsuwa tare da kuma rangwame da Allah subhanahu wataala ya hawaye ga al'ummar musulmi a babin rantsuwar Allah ya ce Allah baya kama ku billahi fi aymanikum da ya sashiya da kuka yi a cikin rantsuwoyi rantsuwa da kuka yi wacce take ya sassan rantsuwa Allah baya kama ku da yi ko rashin yin abin da kuka rataye wannan rantsuwar da shi malamai suna da maganganu tun daga malamin tafsiri zuwa malamin fiqhu game da wata rantsuwa ake kira da lagu yamin al-lagu fil ayman wata rantsuwa da ake kira da lagu yamin wasu malaman suka ce rantsuwa da ake kira da lagu yamin ita ce rantsuwa ta sabon magana yau da kullun i wallahi a wallahi wallahi san zani wallahi daga wuri kaza zani lokacin abinci wallahi ban ci a ka daure ka ci to bari in ci kaga wallahi ba rantsuwa bace ita ce wasu suka ce wannan ita ce lagu yamin irin rantsoyinmu ne na maganganu yau da kullum za ka yana daga cikin ɗabi'an mu da al'adanmu wani daga ina kake ce wallahi daga gida nake wani ina za ka ce wallahi kasuwa za ni ka kaukai abin nan wallahi na kai kai wallahi na mance ashe ba kai ba ka ga duk wannan a zuciyar shi me yake nufi da wannan ai ba rantsuwa yake nufi ba ya zama wani abu ne kawai na magana da mun saba faɗin wallahi ba da ƙudurin cewa rantsuwa muke da kiran Allah da kai ba wasu ka ce wannan ita ce ake kira da lagu yamin wasu ka ce a'a rantsuwar da mutum ya yi a kan mafi rinjayen zaton shi sai kuma saɓanin haka ya bayyana wannan ita ce lagu yamin wani ya taho ya ceto kaga motar shi sai ka ce wani sai wani ya ce ba shi ba ne duk ka kalla duk abin da ka san shi ka san mota shi ka san ina yanayin da yake tafiya kace wallahi wannan sai ya zo sai kaga ba shi bane ba to suka ce wannan shine lagawiya ne kaga ka gina rantsuwarka akan mafi rinjayen da to amma matsalar sai sabanin mafi rinjayen da san naka yazo ya bayyano sai ka gane ashe ba shine abinda kai rantsuwa akan shi ba da yazo din sai kaga wannan ashe ba shi bane ba wasu suka ce wannan shine abinda ake kira da lagawiya ne wasu malaman suka ce a lagawiya ne shine mutun yayin rantsuwa kan barin abinda Allah ya halatta mashi na abinci ko abin sha san kaga kamar yanzu da Allah ya magana la tarabu tayyibati ma ahallallahu lakum kawai sai mutun yazo sai yayin rantsuwa yace ya rantsa da Allah bai ƙara cin tuwo ko bai ƙara shan fura ko bai ƙara kaza wasu suka ce lagawiya ne saboda ai wannan rantsuwar ta za ta shi ya isa ya halatta abinda ya haramta abinda Allah ya halatta wasu suka ce wannan shine ala ayi hal dai lagawul yamin rantsuwar da mutum yayi ba da nufin kullu rantsuwa ba ita ake cewa lagawul yamin ita ake cewa lagawul yamin mutum yayi rantsuwa da Allah amma a nufin sa ba rantsuwa da zaka hukunta mashi wani abu ba rantsuwa a matsayin kawai tsari ko al'adar magana da ya saba ta kai da kullun ba din ta kullu rantsuwar da wani hukunci zai rata ya karshe suka ce ita ce ake cewa ita ake cewa lagawul yamin mafi rinjayen malamai kamar yadda الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يتي لغو اليمين دي كوي أبند تكين رنقو يجود ما لن يسك فأي يتسي تفلن جاي سواء يتسي لغو اليمين نفرقو رنقو ودى متن زي يوات كبابو كمون فابع يعلم إلى أن لك مولنا تن إي والله أو الله لسو رنقو ودى منزاو ينسي ودى كل نجو شيني يقدر تي رنقو وكا أبند يكي يقدر تشيني دي بيه طب أنا هكا يبيرو كما تلي يرنق إلى الله والده باين جوك أرائن دي سن za su tabbatar mai wani ne sun bayyana sai yanzu kuma abin da ya bayyana sabanin haka to wannan shi ne abin da ake kira da abin nan ce walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana dai dai Allah yana kama ku da abin da kuka kudurta rantsuwa da shi rantsuwar da kuka yi kuma a zuciyarku kun yi ta da nufin rantsuwa kuke miji to wannan ita ce Allah subhanahu wataala yake kama ku da ita in ya zama kun ratsa rantsuwar da aikin da ba ku yi ba ko kun rasu da rantsuwar da barin abin da ba ku bari ba to shine Allah zai kama ku amma ita wannan Allah subhanahu wataala yayi afwa yayi rangwame yayi rangwame zai kama mu da irin wannan rantsuwar da idan mutum ya yi to ita irin waɗannan rantsuwoyin da mutane ke yi waɗanda kuma Allah subhanahu wataala zai kama mutum da su idan ya yi biyu suna cikin malamai na tasan ku su shi biyu ana musu kafara biyu kuma ba a yi musu kafara biyun da ake yi wa kafara Imamul Qurtubi a cikin tafsirinsa ya lissafa ya ce biyun rantsuwoyi biyu ake wa kafara biyu ba a yi musu kafara ya ce na farko waɗanda ake yi wa kafara shi ne mutum ya rantse da Allah wallahi ba zan yi kaza ba sai ya zo ya yi abu ko kuma ya ce wallahi zan yi kaza sai kuma ya yi abu to wannan rantsuwar sai yayi kafara ce to kaga ko dai rantsuwa akan yi ko rantsuwa akan bari duka waɗannan biyu idan mutum ya so to in yayi rantsuwa zai yi bai yi ba to sai yayi kafara ko yayi rantsuwa ba zai yi ba sai ya zo yayi kuma to wannan sai yayi kafara rantsuwoyi biyu waɗanda ba a yi kafara ya ce na farko shine mutum ya rantse da Allah bai aikata ba ban yi kaza ba kuma ya san yayi na rantsa da Allah ban yi kaza ba kuma ya san yayi ko yace na rantsa da Allah na yi kaza kuma ya san ban yi ba wannan babu kafara cikin su dalilin da babu kafara cikin su su laifin su ya fi gaban kafara domin ana kiran wannan rantsuwar da al-yaminul ghamus rantsuwa allati tuhmitu sahibiha fil ithm rantsuwar da take nutsar da mai yinta cikin zulumi domin rashin ganin girman Allah ne zai sa ya rantse da Allah bai yi abin da ya san yayi ba ko ya rantse da Allah cewa ya yi abin da ya san bai yi ba a rashin ganin girman Allah to in yayi irin wannan rantsuwar da gangan to ita babu kafara sai dai kawai sai ya tuba tsakanin shi da Allah har Allah ya waye ya yi mishi domin raina Allah yayi yasa zai kira Allah ya yi rantsuwa irin wannan wuri da Allah subhanahu wataala akan abin da kiri-kiri ya san abin da ya rata ya rantsuwa da shi ƙarya yake yi ba gaskiya ne abin da ya faɗi sannan na biyu na uku rantsuwa da ake magana a nan ita ce rantsuwar da mutum yake da Allah, ita ce hukunci yake da tsaya da ita. Rantsuwar da mutum yake da Allah ita ce rantsuwar da ake magana nan har ake kama mutum da laifin kariya ta in ya kariya. Abu ne sananne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin rantsuwa da duk wani abu rantsuwa wanda ba Allah. Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda farko farkon shiga musulmi Umar ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rantsi da mahaifinsa, wanda al'ada su a jahiliya suna yin wannan. Sai inna Allah yanhaakum an tahliku bi abaikum, sai Allah ya hana ku yin rantsuwa da iyayenku. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Muslim yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah ko kuma ya shiru in ba da Allah zai rantsi ba. Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa in rantsi da Allah bisa ƙarya, in rantsi da Allah na san abin da Allah ya rantsu da shi ƙarya ce, ya fi sauƙi gare ni fiye da in rantsi da wani Allah san abin da yake gaskiya. Saboda in ka rantsi da wani wanda ba Allah ba, kamar ka sa shi ya zama abokin tarayya Allah. Yace da ka gara in rantsi da Allah na san ba gaskiya ba ne, laifin ya fi sauƙi fiye da in rantsi da wani wanda ba Allah ba akan abin da gaskiya ne. Kaga a nan wurin rantsuwar mutane ala irin takwas, rantsuwar tudu da irin waɗannan abubuwan duka rashin sani ne, jahilci ne sa mutane ciki. Ana yin rantsuwa ne da sunayen Allah, ana yin rantsuwa da sifofin Allah. Tun ya rantsi da Allah ko da alƙawarin Allah ko da Alƙur'ani ko da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala, duka waɗannan ana rantsuwa da su. Rantsuwa da wani wanda ba Allah ba laifi ne mai girma da yake iya kai mutum zuwa ga shirka da sanyawa Allah subhanahu wataala a cikin tarayya. So kuma idan da mutum zai rantsi da wani wanda ba Allah ba, to nan wurin duk abin da ake magana a bazin kafaran nan kuma ba ruwan Allah da rantsuwar shi domin wannan kafara Allah yake yi mawa. Dan kuma ba Allah ya rantsa ba ruwan Allah da rantsuwar da yake. Ina fata an fahimta. To sannan idan mutum yayi rantsuwa yana buƙatar abubuwa guda uku akan duk rantsuwar da mutum yake. Ko dai na farko in kai rantsuwa kai abin da kai rantsuwa, kara ta rantsuwar shi. Ka rantsi da Allah za ka yi, ka yi. Ka rantsi da Allah za ka bari, ka bari. Na ɗaya ke. Na biyu ko kuma idan kai rantsuwarka ka yi tuhu ka sa togaciya, to wannan togaciyar za ta ba ka dama da yalwa ta yadda in baka cika abin da kai rantsuwa da shi ba, to ba za a kama ka da laifi ba. Shi ne ka rantsi da Allah wallahi zan yi kaza insha Allah. To in ka ce ka rataya da insha Allah, to ta kare ka daga kafara da za ta rataya wuyanka idan baka samu aikata wannan. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa in sha Allah, wallahi zan baka in Allah ya so. To wannan in Allah ya so da karataya, to za ta hana ka yin kafara ta rantsuwa in ka kasa yin haka. Amma fa suka ce dole ya zama istisna'i ne tare da rantsuwar, tare da rantsuwar wallahi ban yin kaza in Allah ya so, amma wallahi zan yi kaza. Sai da kake san kahifa kana ga ce insha Allah sai a ce nadama ce, ka hangi ruwa zai cika ne kawai yanzu kana ka tuga ce nadama muke yi. Dan haka in ka kasa aikata abun sai ka yi kafara dalilin wannan. To malamai sukan tattauna shi wannan tuwan na insha Allah shin yana shiga kowane babi na rantsuwa har rantsuwoyin da aka rataya da wasu hukunce-hukunce da haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam rataya cikin. Misali rantsuwar saki, rantsuwar yanci, duka wannan tokon na shiga cikinsu ko ko shi baya shiga cikinsu? Misali rantsuwar saki, mutum ya ce wallahi in yayi kaza mata shi ta safu insha Allah, ko wallahi in yayi kaza bawan shi wani ya yantu insha Allah. Shin wannan tugon yana amfani ko baya amfani? Mazhabar Imam Malik sun da ra'ayinsu sun da kafi gidan ne. Sun suka ce a wannan tugon yayi. Sun suka ce a ayatin da hayyi rantsu ya rata to dama Allah ya so ne kawai ta fa. Dan ba a cewa mutum ya ce ya saki matar shi insha Allah. Ai da kai in ka ce ya saki matar shi insha Allah, sai dai a ce yana neman albarka Allah cikin sakin. Ya faɗi sunan Allah amma ba maganar wai insha Allah ta faku ba, ta faku ta faku ba mu magana insha Allah don insha Allah ta hana ta fakuwa ta faku. Amma wasu malamai suka ce in yayi tugu din wannan to matar ba ta faku ba. Abu na uku da zai yi ga rantsuwar shine in ya karya rantsuwar ya kasa cikawa to sai kafara wanda zamu zo yanzu mu magana akan kafara kamar da ayat ne magana akai wannan su ne abubuwan da ke rataya da rantsuwa idan mutum yi abu na hudu idan da mutum zai yi rantsuwa sai yaje ya aikata abin da ya rantsuwa ba zai yi ba ko sai ya aikata abin da zai yi ya rantsuwa zai yi amma zai sabantuwa shin wannan hukuncin zai rata ya kai ne ko ba zai rata ya kai shi ba rantsuwa za ta yi mantuwa uzuri ce ko ba mantuwa ba uzuri ba ce ba a nan wajen malamai sun kasu la'ayi suna la'ayi guda ko suka ce a'a ko da in dai bai yi ba Allah ba zai kama shi da laifi ko ba zai kafara ba saboda faɗin Allah ba laysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum da ko faɗin Allah inna Allah tajawaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare ce inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa sukulhu alayhi da ka idan mutun ya manta ba za a kama shi da laifi ba kuma sannan cikin addu'a da masu imani suka akwai rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na kuma duka a addu'o'in nan manzo Allah ya ce sai Allah ya ce na baku da abin da kuka yi ba sai da zaka suka ce idan mutun yayi ba za a ce yayi kafara ba tunda bisa mantuwa ya je ya aikata wannan wasu kuma suka ce a'a ai da ba in yayi da mantuwar shi da gangan al'amdu wal menene al'amdu wasahu ma fi yani da gangan da mantuwar duk ɗayan inda ya rantsuwa yi da gangan ya karya ta mantawa ya karya wannan rantsuwar duk magana guda ce sai yayi kafara wannan kuma shine mazhabar Imam Malik kace abin da ya fi shahara daga mazhabar Imam Malik cewa inda ya rantsuwa to dan ya manta ya je ya aikata abin da ya rantsuwa da shi wannan sai ya je ya yi kafara ba wani uzurin da za a bashi da abin nan suka ce domin mazhabul malikiya kun san yana sa akan sabbi zari'a suka ce dan in aka bada koha akan wannan mutum zai je ya rinka rantsuwa ya karya rantsuwa ya fake da mantuwa da haka ya sani ko ya manta sai yayi to zai yi taka tsantsan ba zai rinka rantsuwa cikin abin da ya san ba zai iya yi ba in kuma ya rantsuwar zai yi rantsuwar kan abin da zai yi kuma idan ya je ya yi in yi rantsuwar zai tashi ya yi da gaske ya ga ya aikata abin da ya rata ya wannan rantsuwar da shi wasu kuma suka ce a'a akwai bambanci tsakanin saki da yanki inda ya rantsa da Allah ya ce wallahi in yi abu kaza matar shi ta saku ko wallahi in yi abu kaza matar shi ta yanki dan gaga akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin matar akwai haƙƙin bawa suka ce nan in ya manta ya abin matar ta saku saboda shi saki ko da gangan ko da mantuwa ko da gaske ko da wasa duk zuwa yake salasun jiddunna jiddun wa hazluhunna jiddun haka manzo Allah ya faɗi abubuwa uku da gaskan su da gaske ce da wasan su ma da gaske ce saki yana ciki yanci na ciki sai da wani da gangan mutum ya sai da mantuwa ko da wasa ya saki matar shi ta da haka nan ma inda ya manta ya saki matar shi bisa ko yayi abin da ya rantsuwa da rafi sakin mata da abin to mata ta haka idan wurin yanci ma ya rataya da wannan shi ma wannan yancin ya tabbata abu na biyar inda mutum ya rantsuwa ba zai yi abin da yake abin alkhairi ba ko ya rantsuwa zai yi abin da ba alkhairi bane yin abin to abin da yake shine ya karya wannan rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man hadafa ala yaminin thumma ra'a ghayraha khayran minha falyukaffir an yaminihi wa liyati alladhi huwa khayr wanda duk ya rantsuwa kan wani abu sai ya ga wani abin da ya rantsuwar shi ya fi alkhairi gare shi fiye da cika rantsuwar to ya kafara kan wannan rantsuwar da ya yi sannan ya je ya aikata abin da shi ya alkhairi ta ga wannan ya faru da sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda a hadisatul ifk da ta faru Mis'ah ibn Usasa da sayyidina Abubakar ya ji akwai hannun shi cikin iwa Aisha kazafin da ya da kazafin da aka yi masa sai ya rantsa da Allah ba zai kara cin da Mis'ah Allah ya saukar da wala ya kai ne ulul fadl minkum wasta'ati an yusuhu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim sai ya ji ya ci gaba da ce da Mis'ah sai ya kare masa da haka in kai rantsuwa wallahi ban yin kaza sai ka ga yin abin shine alkhairi to kariya rantsuwar ka yi abin da yake alkhairi ya yi ka rike rantsuwar da kai kafara ko kai rantsuwa wallahi sai na yi kaza sai ka ga yin abin ba shine alkhairi ba barin abin shine alkhairi to kai kafara rantsuwar ka bar wannan abin shine abin da yafi zama alkhairi gare ka Allah ta wala tad'allaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainakum kada ku sanya rantsuwa da Allah ta zama shinge da ku kanga tsakanin ku dan kada ku yi aikin alkhairi ko ku je ku sulhu tsakanin mutane ko ku ci aikin da bin Allah ne kakka dinga rantsuwa dan ka kange ka daga yin abin da yake aikin alkhairi ne aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so daka sai kai kafara nan tsorka sai ka je ka aikata wannan abin da kake fada hadisi ya tabbata sai al-bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yalid ahadukum bi yadihi fi alihi athim lahu inda Allah khairun lahu min an yu'tiya kafaratahu allati farada Allah alayhi yace wallahi dayan ku ya shiga wajen iyalinsa ya karya rantsuwar da yake kaurace wa iyalin ya je wajen rantsuwar yana mai laifin karya rantsuwar da yake shi ya fa alkhairi wurin Allah fiye da ya tsaya yayi kai fiye da ya ce shi wannan rantsuwar da yake ba zai je yayi kafara ba zai rike sai ya cika rantsuwar da yake ya karya rantsuwar yayi abin ya bada kafara shi ya fa alkhairi gare shi wajen Allah fiye da ya tsaya ya ce ba zai yi abin da zai sa yayi kafara ba sannan abu na shidda to sai maganar abin da ya shafi kafara wato wannan ayar da kanta sai bayani filla filla akan abin da za a yi ita kafara rantsuwa tana da abubuwan da su aka fi so a yi wanda sai idan ba su samu ba sannan a kai ga abubuwan da ba su ba ba haka wasu malamai na ganin wajibi ne ma dole waɗannan matakan za a bi sai in ba wannan sannan a yi wannan sai in ba wannan sannan a je ga wannan Allah subhanahu wata'ala bayan ya yi magana a ayar sai yake cewa fa kaffaratuhu kaffaran wanda ya rantsuwa da kudurin rantsuwa a zuciyarsa sai ya karya rantsuwar it'amu asharati masakin ya ce da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalinku mutum ya samu mutum goma miskinai ya ciyar da su daga awsat wasu malamai suka ce awsat ana nufin ba koma baya ba ba kuma da can koli ba amma kuma da suka ce idan aka ce awsat tana zuwa tana nufin mafi daraja dan Allah ta wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kaga wasat ana nufin mafi daraja baki daya haka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumu Allah al-jannata fas'aluhu al-firdaws fa innaha awsatul janna wa a'la al-janna wa minhu tatafajjaru anharu al-janna sai in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi aljanna firdaus yace fa innaha awsatul janna awsatu ma'ana afdal wa a'la ita ce mafi daraja cikin aljannatayen ita ce mafi alkhairi kuma daga kankashin ta ne koramin nan na aljanna suke gudana kaga awsat ma ala nufin bi ana nufin mafi daraja to a nan din awsat din ana nufin mafi daraja ko ana nufin kuma ba tsakatsakiya shi tsakatsakiyan dai shi ne zahirin abin da zai zo saboda saukakawa shi ne mafi zirin da ra'ayin malamai saukakawa mai yi tunda shi ne abin da shari'a ta fi so a yi su a san larabawa malamai sukan bari cewa a bada gurasa da nama idan mutum yana da iko gurasa da mai idan mutum yana da iko gurasa da dabino idan mutum ikon shi ke kan kamar munan yanzu awsatu abincin da za ka bada shi ne wake da shinkafa da miya da yankan nama ko guda uku da roban lemu guda hada latar da tumatar ma shi ne ausa ba ka nesin nama to shi yanzu miskinin in ba irin wannan munasaba bai shirya nama ha ba irin wannan munasaba ce za a fake shi nama ba haka shi ne daidai ɗan filet guda haka cike da wake da shinkafa da ɗan yankin ke bisa da miya a sa mai yankan nama biyu to a cire guda biyu a haɗa mai da lemun kuro kwalgwal da lemun guda da ruwa fiye wata guda biyu ya wanke hannu ya sha sauran mutum goma sai ka ba kowa haka shi ne awsatu ma tut'imuna ahlikum tsakaninku da Allah wannan shi ne mafi daraja a cikin ba shi ne mafi daraja ba wallahi ba shi ne mafi daraja ba shinkafa da miyar da yankan nama biyu da roban lemun da ruwa shi ne mafi daraja a cikin ai mai magana ta gaskiya ya wani magana ta gaskiya sosai yanzu wani kuji idan yanzu saurara ku wannan da kuke kallo duka wannan fa duka wannan abin da aka yi magana da wake da shinkafai da lemu da yankan namun da ruwan da komi duk naira dubu za ta hada su naira dubu ɗaya za ta hada ni dan gaza ne yan gaza ne kudin mun sallah yi garin mai ne a yadda ake yanzu wake da shinkafa da mai da yaji yana cikin koma bayan abincin ba mun kidira da abincin ba dan shine common abincin da ko ina kana isa kaga shi abinci ne ruwan dare na ko ina ba ka sa shi cikin mafi daraja amma kuma bai ba shine da ka tsake mu ba sai idan an maki wasu dubarun da za su sa su ya koma tsakiya yawo amma dai a haka yadda za a je wurin mai sai da abinci a sai shi kun san ba shi ne tsakiya ba tsakanin ba shi ne to duka mun san me abin da muke magana kuma yanzu a addin da haka duk wanda ka je yanzu da naira 2 idan aka baka wake da shinkafa naira 500 ka ce yankan nama ne yanka ɗaya naira 100 a sa ma yanka biyu naira 200 lemun da ruwa naira 100 kuma ta sai su naira 200 za ta haɗa kuma bari ku ji to a tsaya mu ci gaba kun ga wannan shine a wurin mu nan shine awsatu ma tuqimuna ahlikum shine awsatu ma tuqimuna ahlikum idan yanzu ka ce ba wannan ba yanzu misali ka kaddara tuwo za ka saya ka ba mutum ko tuwo za ka je ka saya in dai ba koma bayan tuwo za ka saya ba tuwo mai kyau haka wanda aka mutunta shi ba lalatacce ba saboda dan za ka yi kafara Allah za ka ba ibada kake yi kafara za ka ba za ka kai ka bi wanda ake sai ma yan noma ko wanda yake koma bayan ka bada za ka yi ibada da shi ba ko shi wanda idan za ka bada ai ba zai kasa naira dubu to mun kalli abin ta fuskar ibada ba wai mu kalli abin ta koyaya a samu ayi a rabu da lalurar da ake tare da ita ba ibada ake bautawa Allah ake yi da wannan ina fata an fahimta sai a samu awqatu ma tuqimuna alaikum to ta za ibada wasu malamai suka ce in aka ba mutum abin da zai ci matsakaicin mutum abin da zai shishi shi ya koshi to mutum goma kowa in aka ba shi wannan to shine abin farko da ake so matsakaicin mutum kaga ba za ka yi awo da cin wanda ka saima ba wani za ka same shi bai ci da yawa wani kuma yana ci da yawa to tsakatsakiyar akwai average abincin da ka san in an ba da lahiyayyen mutum wanda bai da ci da yawa shi ma matsakaici a ci da rashin cin zai ishe shi to shi za ka samu mutum goma sai ka ba kowa ya ci idan suka ci suka zama su yi addu'a su tafiya su ka yi ibada ka sayar da su kuma ka yi kafara rantsuwar da ka zai karya tsakanin ka shi ne abin farko da ake bukata an fahimta shi ne farko ba ka tafiya da na gaba sai ba ka da ikon wannan in kana da ikon wannan sai ka samu mutum goma ka ba su wannan au ku su wata hum ko ka tufatar da mutum goma kai mun samu mutum goma mabukata ka tufatar da su yanzu kun hada tufatar wanda abincin ba dai bane ka bi sinya sai da yanzu ko da lafiya kana samun dalila su ne ka samu dalila to a nan wajen tufatarwa akwai maganganun malamai da wani irin kaya ake magana a yi lokaci ya yi za mu tsaya nan gobe insha Allah za mu ci gaba akan magana kan kuntakuntan da aka ta kusa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.